gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barka da warhaka. Shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa mita 102 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Mahmud Lalo
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
To Hafiz, kamar kowace ranar Talata, shirin yau da gobe yana magana ne kan ilimi da fasaha, inda a yau ma 16 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu kammala maudu'in mu na makonni biyu da suka gabata akan dawo da darasin tarihi cikin manhajar ilimi na ƙasa. To shin menene muhimmancin ilimin tarihi?
Shi ilimin tarihi kai shi za ka yi abubuwa da yawa. Za ka yi aikin bincike, za ka iya zama consultant na binciken abubuwa fannoni iri-iri, za ka iya harkar mulki. Ba ma'aikatar a Najeriya da ba za ka je kai aiki ba, ko ce ma'aikata ce.
Haka yake Mahmud, idan masu sauraro ba su manta ba, a sati biyu da suka gabata ne muka fara tattaunawa akan wannan maudu'i, musamman ma magana akan muhimmancin shi darasin ilimin tarihi.
To dangane da haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibril ya hada mana rahoto akai, kuma abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande ya yi mana hira da wani kwararre a fannin tarihi.
Mahmud, da farko bari mu je ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril domin mu jiyo abin da ya shirya mana.
Shi ma da yake tsokaci game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka, Dr. Bashir Yankuzo, masanin tarihin lissafi da kuma Islama, ya bayyana mani cewa wannan mataki da gwamnatin ta dauka zai taimaka matuƙa gaya domin inganta zamantakewa tsakanin al'ummar Najeriya baki daya. To ya cikakken sunan mallam?
To alhamdulillah, na farko dai duk abin da ya shafi policy, wato tsari da za a tsara don tafiyar da al'umma, da yawa yakan zo ne sanadiyar abin da yake a ƙasa, abin da aka gani a ƙasa. La'alla daga can baya abin da aka gani a ƙasa shi ne ana iya ɗaukan wannan tarihi a kimsa shi a cikin wani, wato wani ɓangare na karantarwa. Bayan an kashe tarihin kwata-kwata ba ne, amma sai aka cicusa su a cikin wasu wato kamar abin da ake ce musu subjects haka, kamar civic education. To yanzu dalili ya nuna cewa gwamnati ta lura cewa wannan ba zai gamsar ba ga a ce ɗalibai sun samu fahimtar tarihin nan, in ba an ware shi ya zama yana matsayin kansa ba ne. Kuma wannan shi ne gaskiyar magana, domin duk mutumin da bai san cikakken tarihinsa ba, to da wuya ya iya gudanar da wani abin ci gabansa. Idan muka kalli, akwai National Policy on Education, wato tsarin da a kansa ne ma kansa ilimi gaba ɗaya ɗoro a kai. To ya ɗoro a kai ne akan, ana magana akan philosophy, wato aƙida ta ita kanta Najeriya ne. To idan mutum bai san aƙidar da Najeriya ta gino a kai ba, su waye suka yi ma fafutuka har ƙasar ta samu ƴancin kanta, sannan ya suka tafiyar da abubuwan yau da kullum da sauransu har zuwa inda yake? To wannan zai iya haifar da matsaloli da yawa. Shi yasa a yanzu ba abin mamaki bane ka samu ɗaliban makarantu da daman gaske ba su san tarihin ƙasar da kyau ba. To shi zai sa in wasu matsaloli sun taso sai su ɗauki abin su wuce gora da iri. Amma wanda suka san tarihinsu, suka san inda suka taso, da yanda ƙasar ta ginu, da yanda ma tarihin duniya yake, da wasu abubuwa da dama, to za ka ga cewa abubuwa za su iya wato ainihin daidaita. Saboda haka wannan tsari ne, gaskiyar magana ne dai a iya fahimta ta da hangena, tsari ne wanda ya dace kwarai. Yaran mu su tashi da fahimtar tarihi sosai, kuma a aje shi a matsayin wato ainihin bangaren karantarwa na musamman, wanda za a mayar da hankali a kai fiye da a ce an cakuɗa shi a cikin wasu harkokin karantarwa da kila ba za a fahimta sosai ba. Inda za ka fahimci muhimmancin tarihi, ta mu a nan jami'a, wanda ga jami'ar kimiyya ce da ko kuma abin da ya shafi kere-kere, akwai wani bangare na karantarwa wanda ni ina karantar da daga cikin abin da ke karantarwa da ake ce ma history and philosophy of science, mathematics and technology, wato tarihi da aƙida, wanda ya shafi wato kimiyya, da lissafi da kuma kere-kere a cikin nan mukan koma baya wurin karantar da wannan ga nuna ma dalibai abin da shafi tarihin waɗanda suka ba da gudunmuwa wurin kawo kimiya da fasaha da sauransu sannan da irin abubuwan gudunmuwar da wurare daban-daban suka yi anan za ka ga yara sai su fahimci cewa ashe kimiya da fasahar nan ma ba wani abu ne wanda turawa ne suka mallaka a wani abu ne da yake gudunmuwa ce ta al'ummu daban-daban akwai gudunmuwan girkawa a ciki akwai gudunmuwan indiyawa a ciki akwai gudunmuwan mutanen china akwai gudunmuwan musulmi a ciki to duk muna karantar da waɗannan kaga dalibi sai ya fahimci cewa akwai wani tarihi wanda abin da yake karatu akai ya gino to ita kanta Najeriya da kuma abin da al'umma suke gina akai idan dalibai ba su fahimci wannan tarihin su ba tarihin kasar su tarihin abubuwa da dama to ana iya samu matsaloli daban-daban saboda haka ina ganin yunkuri ne mai muhimmancin gaske a ce an samu history wato tarihi a karantar da dalibai kuma su fahimci wannan kwarai da gaske
to a can bayan wato sakamakon dakatar da akwai da wannan darasi da akai an fuskanci matsaloli da ya zamanto kamar fadace-fadace tsakanin al'ummi daban-daban na kasar nan har ma wasu ke danganta wannan rigingimu da rashin sanin tarihi ta yadda da wannan hasashe
ai kwarai ka ga shi yasa ai na fara ma nuna cewa mutane ya zaka ga waɗanda ba su san inda aka taso ba to yanzu da wani ya tashi kawai sai ga sun mai da shi wani abu gaskiya ne yanzu ga wanda ya san tarihin misali yakin Biafra ya san tarihin da kyau ya san me ya haddasa da yakin ya akai-akai yakin ya akai-aka kammala yakin ya akai ma aka tsayar da yakin su waye suka wahala a yakin su waye suka ci riban yakin sannan me ya kai har aka ga cewa abin sulhunta da taho kasa daya ga wanda ya san wannan tarihi da faruwan wannan yakin da abin da aka yi a yakin da yanda aka zauna a yakin to an taso ana maganan irin dawo da wannan abin za ka ga ya ja hankalin mutane to amma wasu ba su sani ba wanda bai sani ba shi gani ke kawai kamar abin wasa yana kallon tunafinai yana ganin da ake wasu abubuwa zai dauka a za a iya wannan saboda haka in aka ce fitintunan da ke cikin kasan nan misali akan ko suna ganin araba kasa wasu suna ganin ai waɗancan ma ba ɗan kasar bane wannan suna ganin a waɗancan suke kawo matsaloli a kasar to wannan tabbas ba za a iya raba shi da wato alaka da wannan wato ainihin rashin sanin tarihin yanda wato ainihin kasar nan ta biyo ba kuma yanzu zaka ga matasan da yawanci su ne dai muryar kasa din domin su ne za su faɗa abin da kasar ke ana maganar social media su ne za su yi ta yada abubuwan da ke faruwa to in suna sanar da tarihi to hatta abin da za su yada za su dinga wato ainihin takatsun zai akai amma ba san tarihi ba ba san inda aka taso ba to komai na iya faruwa saboda haka gaskiya ne wannan yaƙe-yaƙe da tashina da sauransu ba zai rasa alaƙa da wannan ba in aka kalli yanda wato ainihin mulkin ƙasar nan aka karɓi mulki da yanda aka yi gwagwarmaya har aka samu wato ainihin wato region daban-daban nan yanda arewacin Najeriya ta taso da kudancin Najeriya da irin shugabanninsu da abin da suka tarihi da nuna mana cewa kamar shi Sardauna misali a nan bangaren arewa kai kaga akwai tarihi abubuwan da ake nuna cewa an yi yunkurin a jawo shi ne a gwamnatin tarayya gaba daya amma sai ya gane ya zamana a inda nan gefen nasa yake a wato ainihin arewacin Najeriya tasirin su zai fi ana gane ta fa baliwo suna can su kuma yana nan kaga hangen nesa da tunanin abin nan to in suna ganin za su fahimci irin wannan tarihi za ga aishe ba sai mun tayi rigima sai na je gwamnatin tarayya ba a kana iya zama kansala a anguwanka ka haifar da wani tasiri a anguwanka wanda da za ka je kana minista ba kila ba za ka samu wannan tasirin saboda haka gaskiyar magana wato rashin fahimtar tarihi ba zai sa alaka da wato waɗannan tashina da kuma rashin tsayawa da abu a hankali domin wato ainihin samun natija ba
duk da wannan kokari da gwamnati ta yi da kuma yadda kuke kallon wannan muhimmancin wannan darasi na tarihi akwai wanda ke ganin bai da mahimmanci har ma idan ya kama a karanta a jami'a suna gudun irin karanta wannan course ko kuma karatu wani shawara gare ka ko sako
wato abin da ke kawo mutane su guji course a jami'a ko su guji wani karatu a jami'a yawanci yana da alaka da rashin samun aiki ne idan mutum zai je ya karanta abu ya zo bai samu aikin yi ba ya karanta abu babu wani abin da zai aikata abin da ya karanta da yawa zai guje shi amma idan abin da zai karanta zai ga inda zai aiwatar da shi zai ga inda za a amfana zai je karatu saboda haka yayin da aka haifar da yanayin da waɗanda za su karanta wannan bangare na karatu za su yi aiki kuma za a ga tasirin aikin su to kakkai mamaki ai ta gudu ana zuwa neman a so a karanta wannan saboda haka abin da ke kan gwamnati yawanci kan abin da ya shafi kwasa-kwasai na karatu shine duk course din da ake son al'umma ta fuskanta to a samu ma wannan course din aiki shi yasa mun sha magana akan misali a makarantun da aka kashe din nan su teachers colleges din nan misali makarantun da ake karantar da malamai wanda za su fahimci karantarwa da yanda za su karantar da abubuwa daban-daban wannan yakan taimaka a samu malamai ƙwararru to sai zama cewa waɗannan wurare aka nuna ba su da tasiri to kaga sai kowa ya zama malami baka samu ƙwararren wanda yake ya taso ta hanyar sanin ya kamata akan karantar wanda abin da ya kamata a karantar to sai saboda haka abin da ya sa mutane ke gudun in ma a ce karatun history din ne bai rasa alaka da wannan ina za su yi aiki bayan sun kammala karatu in akwai inda za su yi aiki bayan sun kammala karatu na tabbatar maka za a samu jama'a ƙwarai da gaske su je su karanta
sau da yawa dai iyaye da su kansu ɗaliban na shakku ko kuma fargaba game da ɗaukar nazari da ya shafi tarihi ana ganin kwas ne ko kuma manhaja ce da ba za ta haifar wa ɗaliban wani ci gaba a rayuwarsu ba ko ni shawara Dr. Salahuddin Muhammad zai bayar ga iyaye da kuma ɗalibai ta wannan fuska
to wannan kuskure ne iyaye suke yi wayan su iyaye na gansu na san wani anguwan mu shi yace dole dole yaron shi zai je karanta medicine aikin likita yaron kuma bai zai iya ba sun bai da wannan kwalkwalon bayan da yana ta matsa ma yaron in yaron ya kai SS1 SS2 sai ya demotin din shi ya kasa zuwa SS3 sai wa na wanda ke abokin sai ya ce a kai abin da kake fa kuskure kake yi wannan yaro ba zai iya wannan karatu ba ka kai shi technical wallahi ya kai shi technical bayan da yaron ne ya yi shekara daya a technical duk free da ke gidansu da ba su aiki yaron na ya gyara su yanzu da nake ga maka yaron nan engineer ne electrical engineer ka ga kuskure ne iyaye suke yi su dai ga ma yaran su yi hankali su duba abin da suke so su yi sai su taimake su amma cewa wani dole abin da nake so ka karanta gashi nan ne ma na da ita daughter dina da take junior secondary school tana da kewa English literature da sauransu har na ce mata ina ga zan samu lawyer a gida kenan tana zuwa SS1 sai ta canza ta science take yi yanzu tana jami'a tana karanta biochemistry kuma ita tace medicine take so nace to wannan an da yi ma ko yanzu ma tana expecting admission to in na tilasta mata cewa ta je ta karanta law kuma rayanta bai je wajen ba ai wahala za ta yi wahala za ta yi saboda haka ina jan kunnen iyaye na kiransu don Allah don annabi kada su matsa ma yaransu cewa dole dole ga abun da ya kamata su yi su bar yaran hanyar karatu daban ne in zaka sa yaron ka sana zaka iya sa shi a kowane sana da kasa kake so amma maganar karatu fa ba kai zaka yi ma yaro ba yaro zai yi ma kansa saboda haka a bar yara su duba abin da za su iya yi su shiga wannan fane amma saboda dan aboki na ya karanta ya zama doctor ko kuma ya zama lawyer ni ma yaro na ko yarinya na taje ta wannan bai taso ba kowa Allah ya ba kowa hanyar da zai yi zai ci abincin sa saboda haka mu iyaye mu kula da wannan maganar sosai kuma Allah ya taimake yaran mu dukansu
yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da gwamnatin ta dauka zai taimaka wajen dinge barakar da ke tsakanin al'umman Najeriya walau na bangaranci ko yare ko kuma addini
Barka jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga hira abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande da Farfesa Mansur Ibrahim Mukhtar daga Jami'ar Yusuf Mai Tamasule a Kano.
Ilimin tarihi abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske idan muka yi la'akari cewa kowanne abu na rayuwa da ya shafi dan adam yana da tarihinsa kuma yana cikin tarihi. Duk abin da al'umma take yi, abubuwan da suke samarta, abubuwan da take yi, canje-canje da suke aukuwa cikin al'umma, da yanda take toho, da yanda take canjawa, da yanda take bunƙasa, da yanda ma har ta kawo ta zama yanzu, wannan shi tarihi yake nazari a kai. Kuma su ɗalibai abin da ake koyar musu, wannan abubuwan da suka shafi rayuwa da faruwarta, da canjawarta, da tohonta, da bunƙasarta, da lalurorin da suka same ta, da yanda jama'a suka yi maganin lalurorin nan, su ake koya wa ɗalibai a secondary da makarantun kanun secondary da jami'a, da kuma jami'a har ma waɗanda suke yin degree na gaba da na jami'a. To, ɗaya daga cikin mahimmancin tarihi shi ne yara za su taso da sanin asalinsu da tushensu, za kuma su sami cikakken bayani a kan menene bambancin al'adarsu da tsarin rayuwarsu da yanda suka sami kansu da na wasu, yanda yake kowane yaro zai san tushensa, zai san asalinsa, zai san kuma yaya yanzu ta faru, yaya ta faru. Na biyu, larurori na rayuwa ya aka yi suka kasance suka zama yanda kuma da can waɗanne matsaloli ne ya aka yi aka yi maganinsu. To, wannan shi ne abu na biyu na mahimmancin tarihi. Abu na uku na mahimmancin tarihi shi ne yaro ma zai san al'adarsa, zai san addininsa, don shi kansa addini tarihi ne, akwai tarihi cikakke a cikinsa. In ka duba duk abubuwan nan da al'umma suke yi, addini ne, noma ne, kira ne, jima ne, mulki ne, da masu kansu makarantu yadda suka taso suke canja da sauransu duka suna cikin tarihi. Waɗannan abubuwan su ake koyawa ɗalibai a secondary da kuma gaba da secondary. To, abu na huɗu shi ne duk wanda zai nazari na tarihi, to yana cikin bincike ko rubutu. Duk wanda zai nazarin tarihi za a ga cewa tarihi ko yace yana tare da harkokin da suka tashi, su bincike ko karatu ko rubutu. Za a ga waɗanda suka yi tarihi mutane ne wanda aka san su wajen ƙoƙarin su tabbatar da yanda abubuwa suke, shi ne bincike. Sun san yanda za su je su nemo asalin abu yaya yake da dangantakarsa da sauransu da abin nan. Kuma suna koyon yanda ake rubutu. Kuma shi ɗan kasan da abin da ake so shi ne ya yi fito da cikaya, ya zama ne yana da ilimi na nazari na abubuwa, analysis, nazarin abubuwa da yanda zai rubuta shi, da yanda zai gabatar da shi ga al'umma, yanda yake kuma zai karanta abu ya fahimta. Sannan kuma zai rubutu, zai iya rubuta abin da ya gani ko abin da ya binciko ko abin da yake cikinsa. Saboda haka tarihi koyar da shi a secondary yana koya yara abubuwa da yawa. Za su san asalinsu, za su san tushensu, za su san isa suka bambanta da wannan kabila ko da wancan harshe ko da wancan addini, za su san tushen addininsu, za su san yanda rayuwarsu ta kasance, za su san me yasa ake wannan tsari na mulki, za su san yaya tattalin arzikin ƙasa ya zamo yanda yake. Za kuma su iya duba wata matsala, su iya binciko ta, kuma su sharhi a kai. Kuma za su taso da tunani, ilimi na tunani nasu zai ƙaru da yanda za su yi magana, da yanda za su yi rubutu da sauransu.
To, ana iya cewa Farfesa, ita gwamnatin tarayya da ta cire wannan a can kwanakin baya ta fahimci cewar shi ɓangaren tarihi ba yi da wani tasiri ne ga ilimin yara, koko tana ganin cewar idan yaro ya karanci tarihi ba zai iya zama wani abu bane shi yasa ta cire shi.
A ni tunanina ba haka bane. Na farko, ba gwamnati za mu ga laifinta ba, illa mutanen da suke gwamnati ne ba su san mahimmancin tarihi ba, waɗanda suka sa aka cire. Ba gwamnati za mu soka ba, waɗanda suka sa aka cire. Na farko, abin da ya dame su ita kanta ma gwamnati shi ne ya za a samu ci gaba. kuma sun fi ganin cewa ci gaba zai fi samuwa idan an koyar da fannoni na ilimin kimiyya da fasaha science and technology hankali ta biya ta fa nan ya za a kera kaza ya za a tafi masana'anta kaza ya za a kera jirgin sama da motoci da su wannan na'urori da sauransu to wannan ilimin tasowarsa ce sa wasu suke gani da kuma su wanda suke wannan ilimin suka gama wasu a gwamnati su sa suke ganin cewa duk sauran abubuwa ilimin addini ne ilimin tarihi ne ilimin harshe ne suna ganin ilimin al'ada suna ganin ba su da wani amfani kamar ba za su kawo ci gaba ba ba sa ganin al'ada a cewa ita ce rushin al'umma ita ce kuma tushen ci gaba wannan kere-kere da abubuwa da suke ganin kasashen turai sun yi fice a cikin su suna ganin ilimin da zai kawo wannan shi ne ya kamata a sa a gaba shi sa duk suke ganin waɗanda wannan ilimin ba su da wani amfani shi sa suka ce a cire tarihi daga wannan manhaja a canja shi da wasu abubuwa kuma tunda ana koyar da wannan ilimi na social studies kawai a sa wasu abubuwan tarihi a cikin social studies a rinka koyar da shi to wannan kuskure ne babba don su ita gwamnati ta sani cewa tushen abubuwa tarihi ne da al'adu shi ne tushe na rayuwa kuma al'ada ko yadda al'ada ko tarihi ko abin nan ba yana nufin mutum zai zama kidahuni wanda yake ba shi da tunanin ci gaba ba haka ba ne in ka duba waɗanda suka yi yaƙi na mulkin kai da rigimin nan na ƙasashen kudancin afirka South Africa Liberation Movement ɗin da sauransu da wanda suka yaƙi mulkin kai ma da sauransu za a ga waɗanda suke tarihi duk inda kake gani ana fice wajen kawo canji su ne a gaba to abu na biyu watakila akwai lokacin da suka shiga hancin gwamnatoci na soja za a ga yawancinsu an kakkame su an ɗaɗɗaure su da sauransu za ka ga cewa tun daga sannan ne ma aka fara ja baya daga koyar da ilimin tarihi a makarantu za ka ga an ce malaman jami'a suna koyar da abin da ba shi ake biyan su su koyar ba sai lokacin da zaria malaman zaria su marigayi da turisi bala usman su maduba tukul da sauransu suka azazzala gwamnatocin soja musamman wajen kawo canje-canje da suka yi na staff nan da sauransu to tun daga sannan za ga aka gwamnati ta fara ja da baya daga sa waɗannan abubuwa a gaba ta sa ilimin kimiyya da fasaha a gaba amma cire shi daga manhaja ta makarantu ni na ganin laifin wasu ne wanda yake bisan muhimmancinsu ba a gwamnatin su ne suka yi haka sauran wanda suke gwamnati bisan ba su da harka da waɗannan abubuwa mutane wanda suke ma'aikatar ilimi su ne za a ga laifinsu
Farfesa ana iya cewa yanzu akwai waɗansu 'yan Najeriya ko kuma waɗansu fitattu waɗanda suka yi karatu ko kuma suka karanci fannin tarihi kuma suka zo suka zama wani abu a faɗin duniya?
Ga gwamnatin tarihi ai akwai mutane da yawa wanda yake ga sunan su Professor Sule Bello za ka gani ga sunan profesoshi da yawa a jami'o'i kuma wasu sun yi fice ma a aikin gwamnati akwai mutane da yawa za ga sun bi aikin gwamnati sun zama permanent secretary shi ilimin tarihi in kai shi za ka iya abubuwa da yawa za ka iya aikin bincike za ka iya zama a cikin consultant na binciken abubuwa fannoni iri-iri na rayuwa za ka iya harkar mulki za ka iya harkar wajen adana takardu na tarihi ko library wajen ɗakunan karatu ba inda ba za ka shiga tsarin mulki da ba ma'aikatar a Najeriya da ba za ka je kai aiki ba ko ce ma'aikata ce za ka iya zuwa za ka iya aiki na education a wannan wuri ɗakunan da yawa
to a takaice a farfesa ko kuma a gurguje zan ce farfesa wani irin kira kake da shi ga matasa musamman don su hazaka ko kuma su tashi tsaye wajen neman ilimi da ya shafi bangaren tarihi
to ina kiran matasa musamman na nan bangaren na nan nahiya kar su take a musu tsakiya ba ruwa kana gani da yanda aka taso maganar wannan riga cewa jihohi ba za su ba da gurare a kafa rigage na Fulani ba kana gani yanda ake magana cewa dan arewa yayi kaza dan kaza za a danne kaza za a yi kaza za a yi kaza to idan muka tsaya ba mu bi tarihi ba za a yi mana tsakiyar da ba ruwa da rana ba su misali a arewacin Najeriya ba inda yake babu grazing reserve tun daga wajen 1945 kuma suna nan akwai taswirar su da girman su da fadin su da inda suke ban san na su ba amma duk arewa ko ina akwai grazing reserve duk wata jiha da take kar a kafa waɗannan dama ta akwai su mutanen mu ne manoma suka cinye kuma da can duk inda Burtali yake misali ita ce hanya ta zuwa ta ciniki za a je Gwanja za a je Littafi nan Niger Benue Complex za a tafi Sahara har arewacin Afirka ayarin mu da suke zuwa cinikayya duk inda ake ciniki a nahiyar Afirka kafin zuwan Turawa ta wannan Burtali shi ne haihu wannan Burtali da an cinye shi in ba ka bi tarihi ba ka iya fito da wannan ba magana Emirates shi ma wanda yanzu an raba Kano kashi-kashi an yi sarakuna in aka bi tarihi duk irin abin da yana nan ko ne za ka duba tsarin dimokuraɗiyya ɗin nan ɓannar da take yi da menene ko menene da yanda za a sarrafa rayuwa da yanda za a kyautata al'umma da yanda za a rushe rashin gaskiya da sauransu duk wanda ya bi tarihi zai bi wannan zai ga gaskiyar yanda abubuwa suke kuma mutum zai fi kare kansa da addininsa al'adarsa da rayuwarsa a yau idan ya bi salsalar tarihi zai ga cewa waɗanda suke maganar cewa islamization da menene da sauransu zai ga cewa sun yi magana ne bisa ga jahilci daular Sokoto ta fi girman ƙasar Najeriya gaba ɗaya ta fi kusan ɗaya da rabin Najeriya Emirates 33 take da shi da sauransu tsarin mulkin a dubo shi mana tarihi yana nan da sauransu saboda haka mu san kanmu in muna son mu san kanmu mu shiga tarihi in muna son mu raya al'adunmu da addininmu mu daɗa bunƙasa shi mu bi tarihi in muna son mu kare kanmu daga munafunce na abokan zama mu bi tarihi in muna son mu haɗa kanmu mu bi tarihi shi ne kowa zai san gidansu shi ne kowa zai san kansa shi ne kowa zai san me ya kamata ya yi tarihi zai nuna mana me ya kamata mu yi yanzu me ya kamata mu yi nan gaba a tsarin rayuwa ko abubuwan da muke so yi.
To Mahmud Kaji yanda profesa yi fashin baki
haka dangane da muhimmancin tarihi
ba
kaga shi ilimin tarihi na san da yake ma kai a ko ban sani ba kai a makarantar sakandare
to ban yi ilimin tarihi ba da yake ka sani bangaren kimiyya na karatu
haka to lalle ni nayi kuma akwai batutuwa da dama da suka shafi zaka san tarihi kan abin da shafi daululi kamar irin su daular Kanam daular Benin tarihin Hausawa Yarbawa dangantakar Hausawa da wasu sarakuna ko daululi irin su sarki Tsode ana yankin Nufawa kenan a can jihar Niger dake Najeriya da yadda musulunci ya shigo Afirka da Najeriya da yadda kristanci ya shigo Afirka da Najeriya duk wannan batutuwa ne wanda idan aka bar su aka ce an cire wannan darasi ana wata nanin na ga kaman za a tauyewa ko matasa ko kuma dalibai
hakkin musamman yan baya wanda suke tasowa
abubuwa kenan duk da cewa dai ba san su fahimta su da yasa suka dauki wannan mataki ba
to amma Mahmud Naji ya tabo wasu muhimman abubuwa da yace ilimin tarihi suna yi musamman wajen inganta mutane za su san cewa daga ina suka taso sannan zai taimaka wajen su kanshi shi kanshi ilimin da suke yi ya kai ga waɗannan abubuwa da izin ya nuna muhimmancin
yau eh kamar dai da na faɗa din kaga zaka san asalin ka menene tarihin inda wata al'umma ko wani lamari na yaƙi ko wani ci gaba a fannoni da dama ba ma kawai da tarihi ba har da fannin kimiyya kamar yadda aka faɗa a cikin bayani abubuwa da suka shafi kai har wasanni ma na ƙwallon ƙafa akwai tarihi a cikin za'ayi akwai fitaccen yan kwallo a fannoni daban-daban na wasanni na kwallon kwando na kwallon kafa kwallon raga kai shi tarihi ya taba komai ba balle
sannan Mahmud akwai wani abu da nake so kai mana shari'a kai akan da masu magana na farko da suka yi magana akan shi kansa tarihi ya kamata cewa ko kuma in ce yanda dalibai ya kamata a ba su dama su karanta abin da suke
lalle ni ma hankali na ya karkata ga wannan batu na muhimmancin bari dalibai su dinga zaben abin da suke so musamman ma iyaye kada su dinga cusa ra'ayin cewa sai ayin sun karanci wani fanni na karatu
to Mahmud
na ga daga mun lokaci
to Mahmud mun gode masu sauraro muna matakan godiya da haka muka kawo karshen shirin namu na yau gaba ɗayan sa mun gode.